Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci na ranar 1 ga watan Maris din shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan agogon Washington. Ga kanin labaran duniya.
Shugaban Syria ya fada yau Talata cewa zagaita wuta a yakin basasar da ake gwabzawa a kasar kyakkyawar alama ce. Yau Talata muhimmiyar rana ce ga masu kokawar zama shugabannin Amurka inda za su yi takara a jihohi 11. A Sudan ta Kudu akwai alamun jinkiri ga isowar sojojin ƴan tawaye masu biyayya ga Riek Machar babban birnin ƙasar Juba.
A Najeriya kuwa yayin da farashin man fetur a kasuwar duniya ke kwangaba kwambaya dogon layukan mai sun fara bullowa a wasu manyan biranen ƙasar.
Yana shafuwar harkokin kuma je wurin neman abin da zamu ci amma gashi wannan matsalan man ya kawo mana cikas.
To a jamhuriyar Nijar kuwa wani taro aka bude a majalisar dokokin kasar wanda ya janyo cece-kuce ganin cewa majalisar bai ci na gab da kawowa ƙarshe.
Sati na farko na watan Maris na kowace shekara ake bude taron majalisa, kenan kin buda shi babban laifi ne, babban banna ce kuma taka doka ce ta kasa.
Sannan Halima Jumarau za ta zo mana da shirin ta na noma, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Syria Bashar al-Assad ya faɗa yau Talata cewa zagaita wuta yakin basasar da ƙasar take yi na tsawon shekaru 5 kyakkyawar alama ce. A hira da yayin da wata tashar talabijin ta ƙasar Jamus, Assad ya ce gwamnatin sa za ta yi bakin kokarinta na tabbatar da ganin yarjejeniyar tana aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu muhimmanci wajen ƙara azamar cimma burin rage tashi-tashin hankula a rikicin da ake a Syria. Mr. Kerry ya yi magana da manema labarai a daren jiya Litinin a birnin Washington, ana dab da shiga wuni na hudu da fara aikin yarjejeniyar tsagaita wutar wacce ta shafi sojojin gwamnatin ta Syria da ƴan tawaye, amma shirin bai shafi mayakan sa kan ISIS da masu alaka da Al-Qaeda kamar kungiya ta Al-Nusra ba. Kerry ya ce shi da takwaran aikinsa na Rasha Sage Lavrov sun yarda cewa an shake ta yarjejeniyar tsagaita wutar tun da shirin ya fara aiki ranar Asabar, amma sun yanke shawara ba za su yi magana kan batun a bainar jama'a ba. Maimakon haka ya ce za su dogara kan kwamitin haɗin gwiwa da na sa ido kan yarjejeniya da ƙasashen biyu suka kafa ya binciki duk inda aka yi zargin wani ya saba ƙa'ida, sannan a yi ƙoƙarin ganin cewa kowane ɓangare ya mutunta wannan shiri.
Yau Talata muhimmin rana ce ga masu kokawar zama shugaban Amurka inda ‘yan takara za su kara a jihohi 11. Waɗanda suke baya ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a za su yi babban yunƙuri na kamo waɗanda suke kan gaba a jam'iyyun nan guda biyu waɗanda suka cilla can gaba sosai. Talata tana da matukar muhimmanci ga jam'iyyar Republican inda mushakin attajirin nan Donald Trump yake kan gaba bayan da ya samu nasara a jihohi 3, kuma ana ganin shine zai lashe zabe a jihohi 10 cikin 11 da za a yi a yau. Trump yana baya ne kadai a jihar Texas da ke kudancin Amurka, inda abokin takararsa Senator Ted Cruz zai lashe jihar da yake wakilta a majalisar dattijan Amurkan. Abin lura ba yawan jihohi da Trump ya sami nasara a kai ne kadai ba, amma irin rawar da abokanan takararsa Senator Ted Cruz da Marco Rubio suka taka, sanin cewa ana raba wakilai ko kuma delegates gwargwadon yawan kuri'ar da ɗan takara ya samu ne a zaben na yau Talata. Kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da tashar talabijin ta CNN ko kuma ORC suka fitar jiya Litinin ta nuna tsohuwar sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton tana ƙara faɗaɗa tazarar da take akwai tsakaninta da kuma abokin takararta Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. Tana da maki 55 cikin 100, shi kuma Sanders yana da maki 38. Hakan wato na nufin Madam Clinton tana kan gaba sosai a yawan wakilai da tuni 'yan takarar suka samu.
A Sudan ta Kudu akwai alamun ana fuskantar wani ƙarin jinkiri na isowar dakaru ƴan tawaye masu biyayya ga shugaban ƴan tawaye a Juba Riek Machar, wani muhimmin ginshiki na yarjejeniyar da aka amince da ita cikin watan Agusta tsakanin gwamnatin kasar da kuma yan kungiyar SPLA masu adawa. Mako da ya wuce shugaban yan tawayen Rick Machar ya ga muryar Amurka cewa a shirye yake koma Juba da zarar an kwance damara a cikin birnin da kuma isowar dakarun sa su 1370 a birnin na Juba. Amma sai aka ji kakakin dakarun kungiyar SPA mai adawa Colonel William Gatiet Deng ya ce dakarun yan tawayen ba za su isa Juba talatan nan ba domin gwamnatin Sudan ta kudu bata ware bariki da yankin da sojojin za su zauna ba, ba abinci kuma da wasu bukatu na sojojin. Amma gwamnatin kasar ta Sudan ta kudu ta ce kasa isowar sojojin yan tawayen laifin yana kan kungiyar su ce. Ministan yada labaran kasar Michael Makwe ya ce har yanzu yan tawayen ba su mika sunayen dakarun su da irin makamai da za su dauka ga kungiya ko kuma hukuma da za ta ji gidansu zuwa Juba ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama zai gana da shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar dattijai domin tattauna kan shirinsa na gabatar da sunan wanda zai mai gurbin alkali a kotun kolin kasar. An samu gurbi a kotun mai alkalai tara bayan mutuwar alkali Antonin Scalia cikin watan jiya. Amma Republican sun ce kada shugaban ya cike gurbin maimakon haka ya bari wanda duk ya gaje shi sai ya cike gurbin. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan da shugaban kwamitin harkokin shari'a a majalisar Chuck Grassley gabanin taron na White House suka ce za su nanata wannan matsaya a lokacin da za su gana da shugaba Obama.
A China sabbin alkaluma da aka bayyana yau Talata sun nuna cewa aikace-aikace a bangaren masana'antun kasar sun samu koma baya zuwa mizani mafi karanci da aka gani cikin shekaru hudu da suka wuce. Alamu na bayan na shaidar koma bayan tattalin arziki a kasar da take ta biyu a fadin duniya. Ma'aunin ayyuka a masana'antun da ake kira PMI ya nuna cewa ayyukan sun yi kasa zuwa maki 49 cikin watan Fabrairu wanda ya nuna koma baya daga kashi 49.4 cikin watan Janairu. Duk mizani da ya nuna aikace-aikace sama da kashi 50 cikin 100 alama ce ta bunƙasar ayyuka ko kuma tattalin arziki. Duk ma'auni ko da ya kasa 50 yana nuna cewa an fuskanci koma baya. Wannan ya nuna watanni 7 a jere ana ganin koma baya kuma mafi karanci rabon da aka haka tun cikin watan Nuwamban shekara ta 2011. A wannan ma'auni na daban da kamfani da yake sa ido kan kananan kamfanoni a kasar ya nuna koma baya a rukunin su ya tsaya kan kashi 48 cikin 100 wanda ya nuna watanni 12 a jere ana fuskantar koma baya.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara ne da Najeriya. A Najeriya yayin da farashin man fetur a kasuwannin duniya ke kwangaba kwan baya, dogaye layukan mai sun fara bullowa a wasu manyan biranen kasar. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da karin bayani.
Karancin man fetur na ci gaba da kunno kai a nan birnin Abuja, inda ake ganin dogayen layuka a gidajen mai a ciki da wajen birnin. Na tattauna da wasu masu motoci da na iske cikin layi a gidan mai na NNPC da ke kan titin Murtala Muhammad a nan birnin Tarayya.
Sunana Al-Amin Muhammad Usman. Wallahi ni na mai mamaki dan jiya na taso daga Gombe na dawo, to ban ma sai mai a hanya ba dan tunanin akwai mai cikin gari. To yanzu da nazo zan wuce aiki sai na iske na ga layi, ni kuma ma kwata-kwata banda mai din dan dare na gaji shi yasa ban ma sai mai din ba. To amma al'amuran kasa yanayin yau din anan na sha mai kafin in tafi, ba kowa cikin gidan mai, amma yanzu da na shigo sai na ga ga layi nace to
dana Aminu dan mai Aliya wuri.
To wallahi abinda muke fama da matsalar mai a cikin garin Abuja, to abu sai dai mu sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, don bai kamata a ce ana matsalar mai a cikin garin Abuja ba
gaskiya.
Yaya wannan matsalar mai yake shafan rayuwarku da sauran harkokin na yau da kullum?
Wallahi yana shafuwan harkokin mu na yau da kullum tsakani da Allah, saboda gashi yanzu muna son mu je wurin neman abin da zamu ci, amma gashi wannan matsalar man ya kawo mana cikas.
Hassan Gimba Ahmed, editan jaridar Leadership da ke fitowa ranar Juma'a, mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Akwai waɗanda suke cewa akwai waɗanda suke zagon ƙasa a wannan gwamnati, akwai kuma waɗanda suke gani a shi wannan matsala ne wanda har yanzu gwamnati ta gagara ta samu bakin zare. To duk dai kowanne ne a zamanin nan da kowa yanzu cikin wahala, amma kuma ana ba wa gwamnati din uzuri, ya kamata gwamnati din ta ga kan cewa wannan lamari an samu sauƙin sa.
ba abun da zamu iya cewa dai sai dai roki Allah ya kawo mana saukin shi.
Amma ta yaya yake shafar rayuwar ku misali?
To yanzu mai gida abinda nake so ba abinda zan yance maka yanzu ai tunda dai abu ne al'amarin Ubangiji Allah ya kawo mana saukin shi.
Na tambayi mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwan mai na ƙasa Alhaji Abubakar Mai Gandi ko mai zai ce?
Abinda da yake faruwa shine mai din babu wadataccen mai a cikin ƙasar. Inda ya kamata mu je mu dauko mai din babu mai din.
Kana ga me ya kawo wannan ƙarancin mai a cikin ƙasar?
Gaskiya abinda ya kawo ƙarancin mai din saboda ka san mai din da aka ce a shigo da shi a Najeriya kashi 78 NNPC ne ke shigowa. Sauran kashi 22 ne aka bar ma sauran ƴan kasuwa su shigo da shi. To mu kanmu ba za mu iya cewa ga abinda ya kawo ƙarancin wannan mai ba. Amma a halin da ake ciki yanzu mu Independent Petroleum Marketers mun riga mun biya kuɗaɗen mu domin mu je mu dauko wannan mai. Yanzu haka NNPC muna da ticket sama ga 7,000 waɗanda muka biya ba mu dauka ba. Sa'annan a private depot kuma da ke sai da kayan da tsada su kansu yanzu ma ba a samun kayayyaki a wajen.
Duk kokarin da nayi don jin tabakin jami'an kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya ci tura. Yanzu dai duk inda ka duba za a ga ƴan cuwaci Roman ne ke cin karansu babu babbaka. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulullahi
da Allah da Rasulullahi
a ɓangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa
arewa kan mun ga mayawo
nan gaba.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To har yanzu dai muna a Najeriya inda rautani daga jihar Taraba ke cewa wani sabon rikici ya kunno kai wanda ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi. Rautani na cewa rikicin ya taso ne a yankin Lau sakamakon takaddama kan wasu wuraren kamun kifi kuma kawo yanzu ɗaruruwan waɗanda lamarin ya shafa na gudun hijira. Daga birnin Yola ga rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda rahotanni ma suka tabbatar, rikicin a tsakanin waɗannan al'ummu da ke yankin ƙaramar hukumar Lau a arewacin jihar Taraba ya auku ne game da wasu wuraren kamun kifi, lamarin da yake an samu asarar rayuka da kuma kone gidaje. An dade ana tafka rikici game da wuraren wanda ko a baya sai da wata kotu a jihar ta ma yanke hukunci, amma kuma hakan bai ma hana rikici ba, inda kowa ke ikirarin mallakar wuraren. To kone hali ake ciki a yanzu ga da ta bakin wasu suka share ƙyar.
Sun zo mana da yaki, sun fara da Yodemanga, sannan suka gangaro zuwa garin Auku, kuma sun saba yin haka. Yanzu su uku suke mana irin wannan akan ruwan, wanda ma mun taba yin sharar da su akan ruwan. Ruwan kamun kifi ne wanda kotu ya tabbatar da cewa ruwan namu ne.
To kamar mutum gidaje farautan sun ce ayin barnan gidaje, barnan dukiya, ayin barnan dukiya,
barnan dukiya sosai. Gidajen mu da dukiyan mu gaba daya an halaka su. Yanzu haka din nan da an kona gidajen mu, muna je ne mu nemi inda dai zamu zauna. Mutane da su halan ma bamu san inda suke ba, kuma har yanzu a cikin fadaman nan ana nan mutanen Shomo suna harbe-harbe. Duka gonakin mutane da ke nan a wannan wurin an hana su da aiki a lambu, an fafasa inji, an sati injuna wanda an sanar da chairman, an kuma sanar da DPO. DPO ya zo wannan wuri ba wani matakin da ya dauka, yace shi ba zai iya komai akan wannan ba, don haka mu da mu san ya za mu yi. Injunan da aka deba, injuna sun kai sama da 33 yanzu haka. Yanzu a yanda nake magana da kai, har yanzu ana kan deba injuna. Gonakin da aka noma, gona mutum da ya abinda ya kashe wurin ya fi sama da 200,300 noman rani ne ake a wannan wurin. Sun hana mutane, an kuma kashe mutane a wannan wurin.
To sai dai kuma da yake tabbatar da faruwar lamarin, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba DSP Joseph Kwaji ya ce kar yanzu ma ba wanda aka kama. To amma kuma fa ana bincike game da waɗanda ke da hannu a wannan rikici.
To matakai da muka ɗauka shi ne, na ɗaya an tura jama'an tsaro zuwa wannan wurin da a tabbatar cewa an samu zaman lafiya wannan wurin. Na biyu an kira shugabannin su ai magana da su, kai musu magana mutum zaman lafiya, ba abin da yake zaman lafiya su zo da lafiya da jininsu. Duk abin da ya kawo wannan ba wanda maganan wurin kama kifi ne.
Yankin Lau na ma cikin yankunan da ke da albarkatun ruwa a jihar Taraba, inda ko ake noman rani, yayin da kasuwar masunta ma kan bude, batun da su kansu waɗanda kijin ya shafa ke neman tallafi daga gwamnatin jihar.
Inda muke kira ga gwamnati, gwamnatin Taraba ta dauki mataki ta bincika duk wanda yake da laifi a cikin wannan lamari, a kama shi a hukunta shi. Sannan gwamnati nan ta nuna wane ne mai gaskiya. Mu muna da takardunmu wanda muka nuna ma gwamnati, amma ba a matakin da aka dauka kai.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Kasa mu ce Allah ya kyauta. A Jamhuriyar Najeriya, inda 'yan majalisar da suka yi nasara a zaben 21 ga watan Fabrairu ke jiran kotun tsarin mulki ta tabbatar da su domin shirin kama aiki. Su kuwa 'yan majalisar da wa'adinsu ke cika nan da makonni biyu masu zuwa sun fara wani zaman taro domin nazari kan wasu kudurorin da gwamnatin ƙasar ta gabatar musu. Sule Mumuni Barma ya aika mana da wannan rahoto daga Yamai.
Taron wanda ake kira Session de Loi bisa al'ada yakan ba 'yan majalisar dokokin kasar ta Niger dama su nazarci kudurorin doka a bisa bukatar bangaren zartarwa, inda ake shafe akalla watanni biyu ana tafka muhawara. Sai dai a wannan karan taron ya zo a wani lokacin da wa'adin 'yan majalisar na tsawon shekaru biyar ke cika, haka kuma da dama daga cikin su aikinsu na wakilci a majalisa ya zo ƙarshe sakamakon shan kaye a zaben 21 ga watan jiya. Dan majalisar dokokin ƙasa Zakari Umaru na wakilci a ƙarƙashin tutar PNDS tarayya.
Akwai dokoki da gwamnati ya aiko majalisa, musamman dokoki ne na wasu proje-proje da wasu kuɗaɗai waɗanda masu hannu da shuni suka ba Niger ko kyauta ko ramce. Wa'annan dokokin mahi yawa a yanzu dai su ne suke hannunmu, tunda kun san zaɓe za a yi, za a zaɓi shugaban ƙasa, an zaɓi 'yan majalisa, kuma kowane gwamnati in ya zo da nashi tsari kenan. Mu yanzu so mu aikin majalisa mun tsaida shi daga wannan dokoki na gaugawa na kuɗaɗai waɗanda ake so su shigo aljihun gwamnati cikin lokaci. To amma sauran ayyuka waɗanda suka shahi tsari na kowane ɗan takara, wannan wanda Allah ya sa aka zaɓa nan da sati biyu, shi ne zai yi tsara wasu dokoki wanda zai izo majalisa dangance da gurin shi kuma da alƙawarin da ya ɗauka mayan ƙasa.
Bisa la'akari da cewa a ranar 6 ga watan Maris ne ya kamata a ƙaddamar da yaƙin zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu, ɗan majalisar dokokin ƙasa Ahmadu Sala na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa ya bayyana cewa ba su ga amfanin kiran wannan taro ba.
Mu yi sauraron Allah. Yanzu duk 'yan majalisa da adakwaina gobe ko jibin an buɗe kampani duk ta ya za mu yi kampani, su wane za su zamana su yi aiki? An yi shi dai ne saboda an ce mu yi mun yi, amma a tattamna da wuya.
To amma jam'iyya mai mulki a tabakin Zakari Umaru na ganin dole ne a mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa.
Kundin tsarin mulki ne ya ce sati na farko na watan Maris na kowace shekara ake buɗe taron majalisa, kenan ƙin buɗa shi babban laifi ne, babban ɓanna ce, kuma taka doka ce ta ƙasa. Saboda haka ɗan adawan da ka je yana faɗin haka nan bai san aikin majalisa ba, bai san dokokin ƙasa ba. To mu yanzu mun soma inda muka tsaya waɗanda suka zo, ba wai za a buɗe wata session ba ce sabuwa, a wadda muka buɗa ce za su ci gaba da aiki kawai.
A tsawon shekaru biyar na wakilcin al'ummar ƙasar Niger, 'yan majalisar kimanin 113 da ke gab da shida daga kujerar wakilci sun sha takaddama da juna, inda 'yan adawa suka yi yunkurin tsige gwamnatin Isu Muhammadu sau biyu, yayin da suka saurari ministoci sau 16 da dai wasu sauran muhimman matakai da suka ɗauka a can baya kan batun gudanar da harkokin mulkin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Fesa ku gomuna cewa karfe 10 na safe ne da minti 19 a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Halima Jumarau da shirin noma.
Jama'a masu sauraron shirin noma, tushen arziki da wannan marece, sallama da fatan alheri a gare ku. A kwanakin baya can aka yi taron koli akan harkar noma a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron kuma ya tattauna da manyan jami'ai, daga cikin su akwai babbar sakatariya a ma'aikatar gonan jihar Kano da kuma Dr. Shehu Ahmed, babban sakatari a ma'aikatar noma da raya karkara ta tarayyar Najeriya, wanda ya fara tattaunawa da shi kamar haka.
Wai me ake so a cimma ne?
Ana yin taron kowane shekara don a zanna a tattauna yadda za agriculture, yadda noma za ta ci gaba a ƙasa, yadda za a bunƙasa noma. To yanzu kaga abinda ake ciki, mai ta faɗi warwas a kasuwa duniya. Dama Najeriya kuma akan mai take abinda dogara ga yin ayyukanta. yanzu Najeriya muna so mu koma noma kamar da. Shine muhimmin wannan taron da ake yi.
To me aka tattauna a wurin taron danganin cimma wannan buri da ka ambata?
Yanzu za mu fara zama mu tattauna da commissioner ne. Mu yanzu minister wanda shine shugaban wannan taron da ake yi. Za a zonna da commissioner ne a tattauna akan yadda za mu bukasa noma a kasar.
Menene agendar kadan daga cikin agendar da kuke so ku tattauna?
Yadda za mu yi noma ba wai kawai damina ba. Noma dai muna so mu dauke ta kullum a shekara. Ba wai kamar da muna jira sai damuna ta zo a yi noma ba.
Kasance kullum kusan duk wata akwai irin nau'in amfanin gona da za a girbe.
Kware da gaske. Kuma muna so mu tattauna akan yadda za mu faɗan da Fulani suke da manoma akan shanu wanda suke cin shigan gonakin manoma.
Cin makiyaya da manoma.
Da manoma. Muna so mu tattauna yadda za mu tsaye da wannan. Shine takaitaccen abin da muke so mu tattauna a ciki.
Idan aka cimma abin da kuke cewa resolution misali abubuwan da aka tattauna, me mataki na gaba kenan da gwamnati za ta yi?
Mataki na gaba shine za mu aika wa duk gwamnonin ƙasa abin da muka zartar a nan su aiwatar a ƙasa a jihohinsu.
Ku faɗa masu in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi.
Wajen ne cikin suna?
Binta Rabiu ɗan sita.
Gashi ana wannan taro kuma kuke ɗaukar nauyin bakuncinsa. Mene ne alƙiblar taron ne?
To alƙiblar taron nan dai duk magana guda ɗaya ce akan a koma gona. Noma yanzu ita kowa ya kamata ya fuskanta kamar yadda ita ce da jigon kawo kuɗi na ƙasa baki ɗaya kafin man fetur. To yanzu man fetur kowa ya san inda aka kalla, kowa ya san inda ya nufa. Zai kai mu gaci ba, zai kai mu gaci ba, duk ɗan Najeriya ya san ansa.
Gashi a jadawalin taron mun ga kamar tsari na za ku kewaya da baki wasu wurare da ake harkar noma a Kano. Me hikimar hakan?
To hikimar wannan shine ka san za a kai minista ne na aikin gona da babban minista da ƙaramin minista da famana sakatarinsu daga baki ɗaya duk wanda yake da ruwa da tsaki manomi a Najeriya an gayyace shi saboda ana so a ga yanda za a ciccipa aikin noma ya tashi daga a shuka a ci. Wani ma baya isa in a gidanka za aka aje. To muna so a maida shi minista ya gani yanda za a kawo tallafi da taimako a bawa manoma don wannan aikin gona namu noma ta zama ta haɓaka, ta zama irin noma da ake ce mata mechanized farming. Wato noma da za ka yi ka kai ƙasashen kusa da kai da cikin gida ko ina a Najeriya ya samu har mu fita da ita mu sayar a ƙasashen duniya abincin da muka shuka kala-kala.
Kun yi kasafin kuɗi a Kano kuma har ma an fara aiki da shi. Wanne tanadi kuka yi wannan abubuwan da kika tsara a cikin kasafin kuɗinku?
Ai a cikin kasafin kuɗinmu in ka lura gwamna ya jaddada cewa shi yanzu aikin noma ya kalla. Saboda haka ko wannan lissafin adadi ma da aka yi yanzu in akwai bukatar a yi wani supplementary saboda aikin noma ya zama na ya ci gaba wanda ko ina a duniya an san ana yin irin wannan. Insha Allahu haka za a yi shi saboda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya riga ya saka dan baya dukufa ba kuma baya kamar yadda shugaban ƙasa General Buhari shi ma ya karkata alƙiblarsa zuwa noma. To Kano state a Najeriya gabaki ɗaya ma ita ce yanzu number 1 a gaba.
Idan Allah ya nuna mana rana ta yau za mu ci gaba. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da waɗanda ya tattauna mana da su da kuma Julie the Gracious wadda ta hada mana sauti, ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe, shirin matasa yau akan harkokin da suka shahi ilimi. Ku huta lahiya.
Madalla gaida Halima Jumrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko na Ilyasu Muhammadu Tungan Bako ne kace hakurin da yan majalisar dokokin Najeriya suka baiwa yan Najeriya yayi daidai domin masu hukumar magana na cewa dukawa da ba gajiya bane. Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya ta cika wa yan Najeriya burinsu. Muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya dubi irin halin da malaman makarantar primary na karamar hukumar Yauri ke ciki na rashin samun albashi cikin lokaci wanda yake ba a biyan albashin daidai. Wasu ma ba su samu albashin watan 10-12 ba, kashi ko yanzu har watan 3 ya kama. Hayyar a ce ba a biya ba, Ubangiji Allah ya samu dace. Amin. Sako daga ango malamin makaranta da Sani mai langilange Yauri. Salam VOA Hausa. Hakika gurfanar da tsohon ministan cikin gida na Najeriya a gaban kuliya da hukumar EFCC ta yi bai zo mana da mamaki ba, domin kuwa masu magana na cewa duk tsutsun da ya ja ruwa shi ruwa kaduka. Sako daga Muhammadu daban jihar Bauchi. Hakika ba yanda yan Afrika za su daina tururuwa zuwa Turai, matukar kasashen Turai ba su tallafa wa kasashen na Afrika ba domin magance matsalar zaman kashe wando ga matasa. Sako daga Aminu dan Kaduna Amanawa. Su kuwa Mustafa Lawal Bakari Daura da Alin Kano Daura na cewa yan magana na cewa da sake an rabo an ba mai kaza kafa. Muna wannan magana ne da wasu gwamnonin APC na wasu jihohi wanda wata jarida ta ruwaito cewa tsawon watanni 9 da kamun madafin iko har yanzu ba su tsinawa jihohinsu komai ba. Ya kamata ku sani cewa shekaru 4 fa kamar yanzu ne a wajen Allah. Da ƙarshe sai wata fito daga Malam Useni Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas kuma zagaye na biyu da hukumar zaben ƙasar Niger ta ce za a yi, yar manuniya ta nuna cewa akwai magu-magu a cikin zaben. Don haka nake kira ga hukumar zabe da ta tsaya tsayin daka don gudanar da zabe na gaskiya domin gudun jefa ƙasar ku cikin rudani wanda za ku yi da na sani daga baya. Idan kunne ya ji to gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya faɗa yau Talata cewa tsagaita wuta yakin basasar da ƙasar take tsawon shekaru 5 alama ce mai kyau. A hira da ya da wata tashar talabijin ta ƙasar Jamus, Assad ya ce gwamnatinsa za ta yi bakin ƙoƙarin ta tabbatar da ganin yarjejeniya ta ci gaba da aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu muhimmancin gaske wajen ƙara azamar cimma burin rage tashe-tashen hankula a rikicin na Siriya. Yau Talata rana ce muhimmiya ga masu kokawar zama shugaban Amurka, inda 'yan takara za su kara a jihohi 11. Wanda suke baya ƙuriyar neman jin ra'ayoyin jama'a za su yi babban yunkuri na kamo waɗanda suke kan gaba a jam'iyyun nan guda biyu waɗanda suka cilla can gaba sosai. Talata tana da matukar muhimmanci ga jam'iyyar Republican, inda hamshakin attajiri nan Donald Trump yake kan gaba bayan da ya samu nasarori a jihohi 3 da suka yi zaɓe, kuma ana ganin shi ne zai lashe zaɓe a jihohi 10 cikin 11.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan baki da cikin shirin namu wannan lokaci, sai dai can an jima za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za mu so mu jira ayyunku kan yadda kuke ganin za ta kaya a zaben zagaye na biyu na shugaban kasa da za a yi a wannan wata na Maris a jamhuriyar Niger. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin, da Julie Leather Discretion da ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu Rab Muhammad Lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, amma kada ku yi nisa domin kamar yadda aka saba ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe. Ai saurari lafiya.